بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لتنين سافر 22 ga tun zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara 1441 wanda da ce da ranar 13 ga watan July shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 9 a cikin jeregiyar darussa da muke yi a karkashin wato ladabban ilimi daga littafin ainihin wato تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، واللفر الإمام القاضي بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة الكناني الشافعي. وندير الشيكة تقريبا قيد 30 أقوبة هجرة من ذن الله صلى الله عليه وسلم. أدنى سندية قباتة منفارة karatu akan abu na biyar daga cikin ladabban da ya kamata malami ya kula da su a karankin kansa, wanda shine wato kulawa da hanyoyin neman arziki wanda suka dace da mutunci, wanda suka dace da shari'a. Wajibi ne malami ya guje ma abubuwan da za su iya zubar da mutuncinsa da sunan sana'a. Bai kamata malami ya dinga yin sana'ar da ko da ta halatta za ta zubar da mutuncinsa. Amma ka ga misali wasu sana'o'i waɗanda bai dace a ce malami yana yin su ba. Haka kuma kar ya dinga zuwa wurin da za a tuhume shi ko a ga rashin kyautawarsa ko ya zama dalilin tuhumar iliminsa ko mutuncinsa ko rayuwarsa. Shi ita muru'a din, ita kunya din, shine abin da ake ce ma kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa almuru'atu istimalu ma yujammiluhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Shine ka kusanci duk abin da zai ƙara maka armashi da kyau, ka guje wa duk abin da zai lalata mutuncinka ko ya lalata abin nan karamarka. Za mu tashi inda malai yake cewa wala yaf'alu shay'an yatadammanu naqsa muru'atin aw ma yustankaru zahiran wa in kana ja'izan batin. Kada malami ya dinga aikata duk wani abu da abinda ma yatadammanu naqsa muru'atin, wanda zai ja wato mutuncin shi ya tawaya, aw yustankaru zahiran, ko kuma wanda ake kyama a zahiri. Akwai abinda a zahiri ana kyamar shi, wa in kana ja'izan batinan, ko da ko a batini ya halasta. Alal misali, akwai garuruwa ko wuraren da yawo da kai ba hula, asali ba za a ce haramun bane, amma dai baya cikin mutunci. Ko kuma misali, mutum ya ce zai tafi da yana ji ya jiro da matar shi, sai ya rike mata hannu suna tafi suna rangwada suna hada kafada, kaga matar shi ce, amma ya saba wa mutunci. Ba a saba ganin malami na haka ko mutanen kirki suna haka ba. Samari da ƴan mata su aka sani suna jorowa, kuma wanda suke jorowa ma ana ganin sa matsayin marasa kunya wanda ba san mutuncin kowa ba. Ko malami ya dinga tafiya, misali ya tafi yana sharraki ko yana cin gurasa ko yana dariya yana tsalla yana tafawa, ko shine akan gaba a wajen kallon dambe sune suke liki idan ana biki, irin waɗannan abubuwan koda ya halasta to ya saba mutunci. Fa innahu yu'ridu nafsahu lituhma, dan zai jawo kanshi tuhuma a dinga tunanin wannan anya mutumin kirki ne kuwa, wannan ko irin malamin ne da za a ce ku ji fadan malam ka ku aikata aikin sa. Wa irbahu lil waqi'a, kuma zai sa a shiga cikin mutuncin sa, wannan zai jawo a taba mutuncin sa, musamman a wannan zamanin da mutane ba su san darajar mutuncin ƴan uwansu mutane ba. Malami ne ko ba malami ba, shugaba ne ko ba shugaba, mutane ba su san mutuncin kowa ba. Yanzu zaka taba za ga hotuna suna yawo a Facebook cewa ga abin da wani malami yayi, a ce ga wani malami ya shiga kwale-kwale da matar shi a Makka, misali ina ruwan kowa da wannan, ga wani malami ya sai gida a Abuja ina ruwan wani da wannan. Ida irin waɗannan abubuwan ne shiga mutuncin mutane da rashin sanin ya kamata. Wa yuqi'u an-nasa fi dhunun, kai kuma ya jefa mutane cikin zace-zace al-makruha, wanda suke abin kyama, wa ta'simil waqi'a, da kuma su je suna fadawa cikin zinubi, zai ja musu fadawa cikin zinubi, zai ja kuma a wulakanta ilimi, a wulakanta shi a malamai kudin goro, a ce ai da haka suke da makamantan su. Wato shi malami ya gane cewa in ka Allah ya zarce ka da malanta, to kaman sojoji ne, kaga sojoji su suna da code of conduct din su da ya bambanta da sauran mutane, to haka malamai ma suke. Dole ne zama kana da wani wato standard da kake rayuwa a kan shi na al'adu da ɗabi'u wanda ya saba wa mutane, ko da abu ya halasta kamar yadda muka ji, to ba daidai bane kai. Ma'ana yanzu karin hula, akwai karin hulan da yake wanda ba na mutunci bane, ko to bai halasta kai ba, ko da asalin shi daidai ne. akwai irin strawk kala kuno in dinki kuno in design wanda watakila ba mutanen kirki aka san suna sashi ba haka gudu da abun hawa misali gudu wanda yake ba na mutunci ba ka danno mashin ko mota a guje kana watsa mutane kasa ko kana horn haka da makamantan su duk waɗannan sa daga sabon da ya kamata mutane su kula mala yace fa in ittafaqa wuqu'u shay'in min dhalika minhu li hajatin aw nahwiha akhbara man shahadahu bi hukmihi wa bi udhrihi wa maqsudihi idan kuma ka aikata wani abu wanda yake asali bai kamata ka aikata shi ba amma wata wani udhri ko wani dalili yasa ka aikata to duk wanda kana aikatawa sai ka kokari ka mishi bayani akan hukuncinka da udhrinka hukuncin abin da kuma udhrinka da maqsudinka me yasa kai kaza kafin mutane su fara tambaya ko ya kamata ka gaya musu likai la ya asama bi sababi dan karka sa yaje zinubi a sanadiyar wannan aw yanfura anhu ko kuma ka nesanta mutane daga gare ka fala yantafi'a bi ilmihi sai mutanen su kasa cin moriya iliminka mutane ba su cin moriya iliminka ba idan suka dawo ba sa ganin mutuncin ka ba sa abinda kai bai dace ba wali yastafida zalika aljahilu bi dan kuma shi wannan jahilin ya samu fa'ida sanin cewa okay to ga dalilin da sa kai walidaka qala annabi sallallahu alaihi wasallam rajulaini lamma ra'ayahu yatahaddathu ma'a safiya fawallaya ta haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu mutane guda biyu su ganshi yana magana da safiya ta sanda yake itikafi matarsa safiya binti huyay radiyallahu anha ta kawo mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara a masallaci yana itikafi sai fito zai rakata to da suka ganshi sai suka maza suka juya sai annabi ya ce musu ala risulukuma ku tsaya kar ku tafi innaha safiya ku zo ku ganta matata ce saboda kan shedan ya riya musu wani abu can daban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin masallaci yana tsaye da wata mata kuma subhanallahi sai suka juya sai annabi ya ce musu inna shaytana yajri min ibni adama majra dam lalle ku sani shi shedan yakan gudana a jikin dan adam duk inda jini yake gudana fa khiftu an yakzafa fi qulubikuma shay'an ina jin tsoron kada shedan ya sa wani abu a cikin zuciyarku mummuna abu warwaya arwayto cewa fatahalika kuje ku halaka wannan karin fatahalika alqadi iyad ya ambace shi da alqurtubi a cikin sharhohin sa na muslim amma dai bata tabbata a riwaya ba kamar da malamai suke faɗa sadan hadisi a cikin bukhari da muslim daga hadisin ita kanta safiya radiyallahu anha wannan kin da aka sai malamai su kula da wannan dalibai duka sai mu kula shine sanin mutunci da sanin ya kamata da lazimta yin abinda al'ada ta kirki ta tafi akai bisa mizanin irin al'ada garin ku a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi yake ba da labari cewa ya taba hawa kiki a kasar Sham a kasar Dimashq har sai da abin ya zama labari aka buga cikin wata jarida cewa ai ga wani babban malamin nan an gaishe akan kiki saboda a garin su ba wannan gari babban malami ya hau keke wannan laulawa bicycle to abun kunya ne abun dariya ne abun mamaki ne to kaga ya danganta akwai wurin da kamar zuwa a garo mu nan ba wani abu bane dan malami ya hau keke ba wani abu bane dan haka sai mutun ya kula da irin wannan a kasar Sokoto misali yana daga cikin al'adar su ba a saba ganin manyan mutane suna tafiya babu malam babbar riga gare sai dole sai ka saka babbar riga din nan ba yanzu da kwalisa ta dan fara shiga cikin su ba su ma suka fara zama yan birni irin yan Kaduna da yan Kano ba ko ba haka ba mun gano nan da kyau to dan haka rawani duk zafunan da ake a kasar Sokoto kowa sai ka ganshi da rawanin shi ne babban mutum ne wato duk wanda yake da tijo malami uba siriki jagora wanda suke da manyan mutane manyan gari ba sa saka kawai yanda muke saka irin wannan dogori ga kawai haka kaftani ba sa dole sai aka matsara kake to baka zuwa kace zakai tawaye da wannan al'adun a matsayin ka kuma na malami haka misali akwai irin shiga corporate da ake cewa corporate dress wato mutum ya shiga irin ta yan boko din nan to ya danganta idan kai lauya ne ko kai malamin asibiti ne babu laifi ya zama maka dole shine abin nan dinka shine strok aikin ku ta lazimta maka sai ka saka wani waje ma za ana ka shiga ba ka saka amma haka nan kai kana malami ya kun kullun ka sa coat kai kuma mutumin Turkiya ko mutumin Suriya ba to kaga wannan zai haifar da wani kace na ce akan wani irin al'ada kake gudana akai Allah ubangiji ya sa mu dace malai ya ci gaba da cewa as-sadisu abu na shida an yuhafiza ala al-qiyam bi sha'air al-islam wa zawahir al-ahkam wajibi ne akan malami ya zama ya kiyaye sha'air al-islam wa zawahir al-ahkam asalin sha'air an fi so a danganta ce sha'air Allah kamar da Allah yake cewa inna safa wal marwa min sha'air Allah da ayi ire-iren waɗannan in kuma aka zo jin zawahir sai a ce zawahir abin nan wato shari'a kamar yace yace sha'airul sha'airullah wa zawahirul islam misali amma hakan babu lafi da yi sha'ira ita ce alamatul din haka ce kuma shari'a ita ce kuma a'malud din ayyukan su salla da azumi wannan su ne a'malud din su kuma sha'ira su ne abubuwan da ake gani a gane akwai addini a waje masallatai a jikiran salla a ga alama wannan su ne sha'air sha'air tambari kenan to wajibi ne ga malami ya kiyaye waɗannan abubuwa ka iqamatu salati fi masajidil jama'at kaman kula da sallah a cikin jami'i amma idan kana malami ya zama kana da bada muhimmanci wajen cewa sallolin nan biyar ko da yaushe kana yin su a cikin jami'i tare da mutane wa ifsha'i salam da yada sallama lil khawas wal awam yau kowa sallama assalamu alaikum rahmatullah kowa ka mai sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba da malamai da dalibai da masu kuɗi da talakawa da jahilai da manya da yara da kowa ka musu sallama kar ka zama kana da zabi sai wanda ka sani ko sai wanda ke ba majalisin ka ko sai dan kungiyar ka ko sai dan garin ku ko sai wanda ka gane shi duk wannan ya saba wa abin da ya kamata kai wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da tsayuwa akan fadan gaskiya umarni da kyakkyawa hani daga bar mummuna was sabri alal adha bisabab zalika to kuma hakuri akan cutarwa da ke biyo bayan umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna sadian bil haqq inda salatin yana mai furta gaskiya a gaban sarakuna wannan ya daga cikin abin da ake gani a matsayin karama malami ya zama yana furta gaskiya a gaban ainihin wato sarakuna ana ganin haka a matsayin wani abin kirki abin daraja musamman a da me yasa malam usaimi rahimahullah malami da ke kasar makka doktor al usaimi yake cewa saboda a da awamul muslimin sun saba da ta'azimul ulama duk sauran jama'a suna girma malami da haka malami sarautar shi kamar wata automatic ne biyayyar da ake ne automatic ne waɗanda suke ja da malamai ba sa yadda da abin da malamai suke faɗa su ne sarakuna duk sanda malami zai faɗi wata magana to talakawa za su ji amma sarakuna da shugabanni ba za su yadda ba to da haka wanda ke iya faɗan gaskiya a gaban su ko da ba za su yadda ba to ana jinjina mishi a matsayin shi na malami yace to amma kaga a yau an wayi gari ba sarakuna ba kadai hatta sauran jama'a gari ma ba su raina malamai yanda sarakuna a da suka raina malamai yanzu ko ma raina su da haka malami yana magana sauran jama'a suna cewa ba haka bane suna ja in ja da shi wanda ake ce musu mufakkirun wato intellectuals ko muhallilun analysts ko sahafiyun sune journalists kai har ma riyadiyun wato ƴan wasa irin ƴan kwallo ƴan tseren mota ƴan basketball wannan sune riyadiyun sportmen su ma suna ja da malamai yanzu za su yi malami zai faɗan abu su ce ba haka bane haka ƴan internet bloggers ne ko abin nan ne me za a ce musu abin nan commentators ko activists gas nan dai suna iri daban-daban ɗan Facebook ne har mawaka da marubuta kai har ɗan drama ma yanzu malami zai faɗan wani abu sai aka wani ɗan drama ya saba mishi haka yanzu zai zama kenan sada'an bil haqq inda salatin wa inda al'amma malami ya faɗan gaskiya a gaban sarakuna da kuma a gaban talakawa ma saboda talakawan su ma suna ja da gaskiya yanzu ba sa san gaskiya su ma da ku talakawa suna san gaskiya duk abin da malami faɗa musu za su yadda yanzu kuma kowa bane bazilan nafsuhu lillahi la yakhafu fihi lawmat la'im malami ya sarya da rayuwar shi don Allah baya jin tsoron wani abu bai jin tsoron zargin mai zargi akan abin da yake akan shi na wajibin faɗan gaskiya ko da mutane ba sa san gaskiya alal misali akwai gaskiya da dama da mutane ba su san jinta ta saba wa ra'ayinsu da tunaninsu ta saba wa abin da suka karkata zuwa gare shi haka ce kaza ba kyau za su ga ba kyauta musu an saba wa abin da suka saba musamman a wuraren da suke birane da inda barikanci yayi yawa irin Lagos Kaduna Abuja Kano da makamantansu akwai abin da ake yi na san zuciya da san rai wanda malamai ba kowa yake iya magana kan su ba to yana daga cikin abin da yake wajibi akan malami ya iya faɗan wannan gaskiya zakirin qaulahu ta'ala yana mai tuna fadin Allah da Allah yake cewa wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur kai hakuri akan abin da ya same ka na fadin akan fadin gaskiya inna zalika lalle haka min azmil umur na daga cikin manyan abubuwa wama kana sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu manzan Allah shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu da wannan sa min al-anbiya'i daga cikin annabawa alaihi min as-sabri abinda suke akai na hakuri alal adha daga cutarwa wama kanu yatahammaluna fi llahi da irin abin da suka sha na wahala domin Allah hatta kanat lahumul uqba suka dinga shan wahala har sai da suka ci nasara annaban Allah tunda kan annabi Nuhu annabi Salihu annabi Ibrahim annabi Yusuf annabi Zakariya annabi Musa annabi Isa da dukkan annabawan nan gasu nan Qur'ani ya ba da labarin su babu wani annabi da ya wanye lafiya sai da ya sha wahala agun jahilai da kafiran zamanin sa da sarakuna irin annabi Musa wace irin wahala ce bai sha ba irin annabi Ibrahim wanda aka yi ne ya kona shi ma irin annabi annabi Nuhu wanda ya wa'azi har aje a kama shi a daki shi sai an kuma ya mutu kawai aje a wurgar da shi a shin su ma yayi alfa sanatan illa 50 ama shekara 950 haka annabawa suka sha wannan wahala to tunda annabawa sun bar gadon ilimin nan ne ga malamai to malami ya san cewa shi ma fa sai ya sha wahala fa ba dole wahalar shi ta zama irin ta annabawa amma dai zai kwatanta shi ma sai ya kwatanta shan wahala sai an cutar da shi an zage shi an ce makaryaci ne an ce mai son zuciya ne an ce dan kaza ne wa kazalika ma atalladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun sai an ce mahaukaci ne sai an ce boka ne sai an ce dan tsafi ne duk sai an fada babu abin da ba za a fada ba to malami ya shirya waɗannan abubuwan wa kazalika alqiyamu bi idhari sunani hakanan kuma tsayuwa wajen bayyana sunna a aikace aiki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da shafi ibada da addini da ainihin wato mu'amala da sauransu wa ikhmalil bid'a da kokarin karya bid'o'i karya kashin bayan su da lalata su wal qiyami lillahi fi umuriddin da kuma tsayuwa don Allah akan al'amuran addini wa ma fihi masalihul muslimina da abin da akwai maslahan musulmai a ciki ala tariqil mashru' ta bin hanyar da shari'a ta tanada wal maslakil matbu' da abin da ya dace da dabi'a wato dole ne malami ya tsaya akan wannan tsaye da sunna fada da bid'a ya zama wato dan izala ne kenan shi sannan ya tsayu akan al'amarin addinin mutane da maslahar rayuwar su kuma ya bi hanyar da shari'a ta yadda da ita wajen tabbatar da wannan sawa'un hanya ce ta wato wayar da kai ilmantarwa yin wasu abin nan tsare tsare ko wasu program ko wasu shirye shirye ko wasu mashare ko haifar da kafa wasu abin nan tsare tsare wanda suka dace da shari'a umuman kar a fita daga abin da shari'a ba ta yarda da shi ba duk abin da za a yi ai a kokari a kula da abin da shari'a ta yarda da shi da kuma meye maslaha ga addini da rayuwar waɗannan bayin Allah wannan wajibi ne akan kowane malami shine abu da yake na shida wala yarda min af'alihi adh-dhahira wal batina bil ja'iz minha kada kawai yace a cikin ayyukan da yake da halayen shi kawai shi yayi da abin da yake halas kawai zai aikata a'a bal ya'khudhu nafsuhu bi ahsaniha wa akmaliha wajibi ne ya koya wa kanshi yin abu mafi kyau da mafi kamala kai tsaya kai aka tun dai abu daidai ne ba ruwa na ko mutane za su ce mai ni zan yi ai ya halasta ai mota ta ce in fita a guje misali a'a sai kokari ya koyi me yayi abu mafi kyau me yayi akmal Sufyan al-Thawri yake cewa kunna nadhhak da muna yin dariya wato a zauna ai tafira ana dariya falan ma kana nasu yaqtaduna bina tahaffadna an zalika da aka wai gari mutane suna koyi da mu suna kallon mu a matsayin abun koyi a matsayin shi na malami ce sai muka daina dariya irin a zauna kawai a ta zaman fira ana dariya al-misali na zaman wajen fira zama da yake a teburin mai shayi ya halasta ba wanda ya ce haram ne inna ma dai ba a so a zauna a waje bayan sallar isha shine kawai da abin da shari'a ta haramta amma mujarradin ka zauna a gurin wani mai shayi ba haram bane amma a matsayin ka na malami jagora ga al'umma in kana yin wannan abin za a ganka da mutunci ba za a ganka da mutunci ba za a ga baka kyauta ba ko misali to bai kamata ka dinga wannan ba duk da ya halasta amma me yi abu mafi kyau to shi ya kamata kai kar ka zauna zaman surutu kar ka ci bashi ka kibiya kar ka zama kana da kunci da mutane ba ka gaida kowa kowa bai isa ba kar ka zama kana da dagawa kar ka zama kana da san a sani cewa ka iya duk wannan bai kamata ba da haka koda ya halasta akwai wanda sun halasta amma dole za ka guje musu irin wuraren bukukuwa da tarurrukan da ake cakuɗa maza da mata ko a ce yanzu malami kane za ka je dan ɗaukan amarya ku za ku ɗauko amarya a motoci ku ne 'yan sayan baki ko ku ne masu zuwa ciye-ciye a ko'ina aka ganka aikin ga kawai ka ci wannan ka ci banza ka ci wofi ko surutu da musu fudulul kalam irin musu akan fina-finai musu akan yan siyasa musu akan binne yan ban yan kwallo da makamantan su duk waɗannan kaga ba shine abin da ya kamace ka ba bari ku yi ta magana mai muhimmanci da malai fara yace fa innal ulama'a humul qudwa domin su malamai ababan koyi ne jagororin da ake koyi da su wa ilayhimul marji'u fil ahkam kuma izuwa gare su ake koma wajen hukunce-hukunce wa hum hujjatullahi ta'ala alal awam kuma hujjar Allah ne akan talakawa da jahilai da sauran mutane wato abinda zasu fada da shi Allah zai kama mutane wa qad yuraqibuhum lil akhdhi anhum man la yanzuruna hala wani da baka sani ba yana nan yana kallon ka yana gadin ka yana koyi da abinda kake da zaran kai kuma zai ce ai suwana suna kaza to wannan idan ka batar da shi sai Allah ya tambaye ka in ka je kai abin da bai kamata ba kuma ya koyi daga shi Allah ya tambaye ka ina fata mun gane wannan wa yaqtadi bi hadihim man la ya'lamun wanda baka ma sani ba suna nan suna koyi da shari'ar malami Allah ya gafarta malamin Malam Albani ya kamana wannan fadan kullum yace kar ku ga nayi abu ku ce sai kun yi ko da haka wasu sai sun yi in yau malam ya kare hular shi haka to gobe za ka kowa zai kare irin hular shi irin wannan karin idan aka ga malami da irin sutura iri kaza kowa zai dinga irin wannan sutura idan aka ga malami na saye a shago kaza zaka kowa magoya bayan shi da almajiran shi zasu dinga saye a wannan shago in malami ya je aure a gari kaza sai ga kowa na son ya aure a irin wannan garin ko a wannan zuriya wani ma yanzu malamin shi na ƙara wani zai ci tawani ma sai na ƙara ai malam ma ya ƙara wato yana koyi duk abin da malamin ya yi shi ma sai ya yi irin gidan da malamin ya gina dalibai su su gina irin roba roban da yake hawa irin su kisu kaza ga wasu daliban hatta murya da inan malami suna kwaikwaya wanda kowa ya san wannan ko makarantun primary ne dalibai suna kwaikwayan da malam makarantun primary da sauran su boko har zuwa university kowane dalibi yana kwaikwayan malamin da yake burge shi malamin da karatun malamin ke burge shi ko irin salansa wannan lokaci zaka haide har da malamin ke juya hannu ko irin tafiyarsa ko irin sutararsa ko irin take-takensa ko irin salon rayuwarsa duka muna kwaikwaya wani lokaci unconsciously ba zare da mun niyya hakan ba saboda mene saboda malaman suna da tasiri a rayuwarmu to ka dinga sanin wannan ya kai malami cewa wasu ma baka san suna kwaikwayon ka ba sanan su kwaikwayon ka duk abin da kai abin kwaikwayo ne zaka zama mun sanna sunatan hasanatan in kai mai kyau falahu ajruha wa ajru man amila biha zaka zama mun sanna sunatan sayatan ka zama abun koyi mummuna zaka samu zanubin shi wa idza lam yantafi alimu bi ilmihi in aka waye gari malami baya cin moriyar ilimin sa shi kansa bai ci moriyar ilimin sa ba malai yace fa ghayruhu ab'ad min al-intifa'i bi wanda ba shi ba yafi shi nisa da ya ci moriyar ilimin ilimin ka kai fara cin moriyar sa ka karanta hadisi da suka ce ai gaskiya to yi gaskiya akan da sai suka ce ai hakuri ka zama ka da hakuri ka san ayoyin da suka ce ba Allah ka ba Allah ka san magana da suka ce a gujewa barna ka gujewa barna ka san hadisin da suka ce a kyautawa iyali kyautawa iyalanka ka san hadisin da ya ce a kyautawa makwabci kyautawa makwabcinka duk abin da ka sani a cikin ilimi yi aiki da shi haka magabatan suke da ake tutiya ana bi idan baka aiki da shi to wanda ba kai ba ta zai aiki da shi manzala sai suna kuma Aisha take cewa kana khuluquhul qur'an halin shi shine alqur'ani ina ma'ana haka dukkanin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiki da shi shi sai da mahalayansa shi da sabai sai koyi halayen kirki daga gare shi amma mu kullun sai dai mu karanta ba aiki kuma kullun ba mu ganin lamu laifin sai dai mu gana wasu ustadai suna ganin laifin yan boko na ganin laifin ustadai talakawa suna ganin laifin shugabanni shugabanni na ganin laifin talakawa masu kunna ganin laifin waɗanda ba su da shi waɗanda ba su suna ganin laifin asu shi maza na ganin laifin mata mata na ganin laifin maza iyaye na ganin laifin yaya yaya na ganin laifin iyaye kowa bai ganin laifin kanshi sai dai nawai inji Aliyu Mange yake cewa ko da laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka garo nawa ne abinda muke kenan kullun yanzu to yasha abu zai gyaru mana jama'a dole sai mun dawo cikin hayyacin mu Allah ubangiji ya gafarta mana kama qala Shafi'i ya kada cewa kamar yanda Shafi'i yake cewa laysa al-ilmu ma hufiza al-ilmu ma nafa'a yace ilimi ba shine abin da ka tattara ka rike a kanka ba a'a ilimi shine abin da yake da amfani kamar da washi ke cewa amfanin ilimi aiki da shi me nafa'udin shine wanda kai aiki da shi ilimin da kai aiki da shi shine ilimi mai amfani ba wai ilimin da ka tara tari ya kai tari ba amma babu amfani wannan ba shine ilimi ba ya zama kana aiki da ilimin ka yan uwa wannan gaba ta da matakar muhimmanci kasancewa malami abun koyi kasancewa shi wanda yake ana jiran hukunci hukunci Allah daga gare shi kasancewa shi wanda Allah zai kafa wa mutane hujja da shi wajibi ne shiga taitayin abin da yake akai dan haka malanta jama'a jarabawa ce babba ba wata falala ce ko wani abun azu a gani ba inda mutane su abin da suke da za a ce mutum ba wanda ya san shi ya fi mai zaman lafiya ko ba wanda yake jirin shi Allah ubangije ya gafarta mana Allah ya sa mu gama da duniya lafiya malam ya ci gaba da cewa wali hadha azma zallatul alim lima yatarattabu alaiha min almafasidi liqtida'in nas bi yace dan haka ne fa saboda wannan ne fa azmat zallatul alim zamiyar malami take da girma saboda mene lima yatarattabu alaiha min almafasidi saboda abinda ke biyo baya na barna liqtida'in nas bihi saboda koyin da mutane suke yi da shi shi ta cikin karin magana suke cewa zallatul alim fasadul alam haka suke cewa zallatul alim fasadul alam wato zamiyan malami to lalacewa bacewa batace ga duniya idan malami ya zami to da yawa za a bi shi akan wannan zamiyar duk abinda malami zai yi to akwai da zai bi shi akai malami ne zai fito da magana guda daya yanzu dukkan wata bid'a da kake jin ana tashi har ana ta fitina akan ta ai wani malami ne ya taba fadanta malami ne zai zo ya fadi magana akan khalqu bil qur'an akan qadariya akan jabariyanci akan mutum malami ne suka kawo wannan matsalolin zalla ce zamiya ce malami ne kirkire ya fadan wani abu ko ya aikata wani abu wanda yake zamiya ce sai wasu su dauka sai su dauka gaskiya ne kai yanzu hatta abinda mutum ya san babu kyau amma yana ganin malami yayi sai fara tana to hala akwai wata dama ta yin abu wata kila tunda kaga malam wani yayi to akwai wata fatawa ne da wani zai ji malami yayi ashar kaga kowa dai ya san ashar ba kyau amma sai dauka tunda malami kaji malami yana yi to wata kila akwai ma inda ya halasta ne shi ma sai je yana yi dan haka malami ya kula da wannan dole sai ka zama kana takararren kwarai akan abin da kake saboda zallar ka kwaya daya za ta iya zamar da mutane da yawa wanda kuma idan suka zame to dukkan abin da ya biyo baya na zunubai sai ka dauki ka mushu a ciki musamman inda gangan kai shi zai ce lima yatarattabu alaiha min almafasidi saboda abin da ke biyo bayan zamiyar malami na barnan ta ku na barna mai yawa da ke biyo baya idan malami ya zame za a samu barna mai yawa samun wannan barna za ta shafi mutane da yawa kuma ta jawo abubuwa waɗanda suke ba masu kyau ba liqtida'in nas bihi saboda mutane suna koyi da malami malamai ababan koyi ne a cikin mutane da haka dole malamai su zama suna takarantsa suna bi a hankali dan su gama lafiya mutane kuma su ma su gama lafiya kuga shi karatu ya kai karatu amma lokaci ya kure ina ganin za mu tsaya anan kan mu shiga gaba ta gaba as-sabi'u abu na bakwai idan mun shiga ba za mu samu makaranta abin da ya kamata ba lokacin zai kure dan haka za mu dakata anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a inda malai yake cewa as-sabi' an yuhafiza 'alal mandubati ash-shar'iyya malami wajibi ne kuma ya kula da mustahabbai abubuwan da shari'a ta kwadaitar akan a dinga yin su kuma wajibi ne ya kula da su dan ya samu cikamakin alkhairi saboda kasancewar bawa ba zai kishi ba yana ƙara samun kusanci ga Allah bayan farillai sai kuma ta hanyar nafila za mu tsaya nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh